بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikin yarda da sahalewa ta Ubangiji Mabuwayi Sarkakakken Sarki, yau za mu yi darasi na hudu a cikin littafi Umratul Ahkami min Kalam Khair al-An'am, littafi wallafar Al-Allama Abdul Ghani al-Maqdisi عليه رحمة الله. يومنا صافية شرين دهوكو غواتن بالحجة ألف تدري حدود أربعين دبوكو الهجرية، واندكما إكي دي دي دا ميوا ترى غواتن شدة إلا دي أشكالة دوبيو دا شرين دشدة. Muna karatu a cikin hadisi na farko, kitabu tahara, hadisin sayyidina Umar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyah wa innama li kulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وانا حديثي كمرية ديقباتا أما جلسي دمكيب دابيو شوى وانا حديثي جيقوني أجكن دكم أيكم مسلمي نا إبادة harma da ayyuka waɗanda suke na halal, saboda tasirin niyya a cikin aiki. Tare da cewa hadisin ba yana magana akan tsarki ba ne, amma malam ya kawo shi a littafin tsarki saboda yadda hadisin yake shiga cikin kowane aiki daga cikin ayyukan mumini na ibada ko kuma na rayuwa. Sannan wannan hadisi yana da bangarori da yawa waɗanda suke buƙatar tattaunawa. A karatun da ya gabata mun yi karatu a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, innamal a'malu binniyat, sani dai dukkan ayyuka ana da akari da su ne da niyyoyi. Ƙarƙashin wannan ne muka dubi ayyuka da bambance-bambancensu, kama daga aiki wanda yake na ibada zuwa aiki wanda yake na halal da tasirin niyya a cikinsu. Aikin ibada sai da niyya yake ingantuwa, idan babu niyya ba zai inganta ba. Idan kuma aka yi niyya ta wani Allah, Allah ba zai karba ba. Sannan mai wannan aiki zai juya da fushi na Allah subhanahu wa ta'ala. Aiki na halal shi kuma aiki ne wanda idan mutum ya yi nufin Allah a cikinsa zai samu lada, idan ya yi nufin sabon Allah a cikinsa zai samu sabo, zai samu zunubi. Idan kuma bai yi nufin komai ba, to tunda aiki ne na al'ada na rayuwa, in ya cimma burinsa a cikin aikin fa nema, in bai cimma ba shi ya jiyo. Amma inda zai yi saboda Allah, Allah zai ba shi lada. Har muka ba da misalin ci da sha da kuma misalin bacci. Sannan haka muka yi magana akan ayyuka na sabo. Aiki idan na sabo ne, niyya ba ta mayar da shi aikin lada. Niyya ba ta tasiri wajen canza aikin sako ya zama aikin lada. hakan nan muka yi magana akan aikin bid'a. Aiki idan ya zama na bid'a ne, to nan ma kyakkyawan niyyar mai yi ba za ta mayar da shi ibada ba. Da haka muka dubi ayyuka kashi hudu karkashin wannan ibara ta innamal a'malu binniyyat. To yau za mu dora wa innama li kulli imri'in ma nawa. Kamar yadda aiki ya takaita akan la'akari da niyoyin masu aiki, to hakan nan ya takaita cewa kowane mutum yana da abin da ya yi niyya. In an ce yana da abin da ya yi niyya, ana nufin na sakamako. A waccan ibara ta farko, innamal a'malu binniyyati, ibara ce da muka waiwaici ayyuka a cikinta. Wannan kuma wa innama li kulli imri'in ma nawa, ibara ce da muka waiwaici ko za mu waiwaici niyyoyi. Wato kowane mutum yana da sakamako na abin da ya yi niyya. Wannan niyya, kamar yadda muka ambata, akwai niyya ta aiki, akwai niyya ta wanda za a yi aiki dominsa. Niyya ta aiki ita ce take tantance aiki daga ibada zuwa al'ada, ko daga al'ada zuwa ibada. Niyyar wanda za a yi aiki dominsa shi ne tsarkin niyya, wato ikhlasi. To a lokacin da mutum zai yi aiki, abin da ya yi niyya a cikin wannan aiki da niyyarsa ake masa lissafi. Ta iya yiwuwa farfajiya guda ta haɗa mu, kamar yanzu yadda masallacin nan ya haɗa mu. Mun haɗu mun yi sallah, sallar asubahi. Kasancewar mun yi sallah a waje ɗaya ko a sahu ɗaya, ga jiki ga jiki, wannan kuma ba shi zai hukunta sakamakon kuma ya zama iri ɗaya ba. Bambancin niyya yana bambanta sakamako. Wani ya tsere wa wani wajen samun ladan wannan sallah, wani kuma ya gaza wajen samun ladanta, wani kuma ya rasa bai ma samu ladanta ba kuma da shi aka yi. Wannan shi ne tasirin niyya da kuma yadda kowa ake danganta masa aikinsa da irin niyyarsa. Karkashin wannan ne muke fahimtar cewa mai sallar azhar zai iya bin mai sallar la'asar, mai sallar la'asar zai iya bin mai sallar azhar, mai sallar nafila zai iya bin mai sallar farilla, mai sallar farilla zai iya bin mai sallar nafila. Saboda innama li kulli imri'in ma nawa, idan mutum yana sallar azhar ka zo ka bi shi sallar la'asar da niyyar la'asar, shi yana yi da niyyar azhar, to ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa innama li kulli imri'in ma nawa, kowa za a bashi sakamako ne da niyyarsa. Haka mai sallar azhar niyyarsa azhar, mai sallar la'asar niyyarsa la'asar. Shi yasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da wani sahabi yake sallah tare da shi, sannan ya koma anguwarsu ya je ya ja mutanen anguwarsu sallah, har aka kawo shi ƙara wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa yana tsawaita sallah. Bayan mamu sai sun jira shi ya zo a makare, a hakan kuma sai ya tsawaita musu sallah. Wani ya tsinke sallar ya kayarsa ya kawo ƙara kuma. To annabi alaihi salatu wassalam bai ce da wannan sahabi Ma'az, me yasa ka je kana jan su sallah alhalin kayi ba, a kawai sai ya ja kunnensa akan tsawaitawa, tare da cewa ya san Ma'az ba zai yi sallah farilla guda biyu ba. Tunda ya yi sallah tare da shi, to ba makawa waccan da ya je yake jan mutanen anguwarsu sallah ba ita ce ishassa ba, nafilarsa ce. Amma kuma bai masa magana akan wannan ba, saboda yana da ladan niyyarsa ta nafila, su kuma suna da ladan niyyarsu ta farilla. kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam wani hadisi yace a bayana za a yi wasu shugabanni waɗanda za su rika aibata sallah za su rika tauye sallah daga lokacinta ku yi sallolinku a gidajenku sannan idan sun tsayar da sallah ku zo ku yi sallah tare da su a masallaci sai ku sanya sallar ku tare da su ta zama nafila ma'ana kaga wancan ma'azu mai jan sallar ne ke nafila mamunsa suke farilla wannan kuma shugabanni su ne suke farilla mamu suke nafila domin sun riga sun yi sallar farilla a gida tun lokacinta ma'ana ba sa yin sallar la'asar sai rana ta galabaita to ku yi ta akan kari amma in sun tsaye da sallah kar ku yi tawaye ku zo ku yi sahu ku bi su sallah waja'alu salatakum ma'ahum subha ku sanya sallar da za ku bi su ku kuma ta zame muku nafila wannan ishara ce zuwa ga cewa bambancin niyya a cikin aiki baya hana ingancin aiki a'a yana zama kowanne ada'a la'akari ne da irin niyyarsa sai a bashi sakamako na irin abinda ya yi niyya hakan nan idan mutum ya yi niyyar aikin alheri sai ya kuskure bai dace da abinda ya yi niyya ba to Allah maɗaukakin sarki zai bashi sakamakon abinda ya yi niyya tare da ya kuskure wajen aikatawa kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira akwai wani sahabi Yazidu yana da ɗansa Ma'an ya sun shahara wannan family sun shahara Ma'an ibn Yazid ya darrata wata gare su da shi da babansa wata rana babansa Yazidu ya ɗauko sadaka ya samu wani a masallaci ya danka ya ce ya bada miskini wannan sadaka mai bada sadaka da aka bashi amanar bada sadaka ya tashi bada sadaka sai ya bada Ma'anu shi kuma Ma'anu ɗaya yake ga Yazidu da ya bada sadaka Ma'anu sai ya koma gida sai yake ce da babansa sadakar da ka bayar a masallaci fa Allah ya yi ta shigo hannuna ni aka ba wa sadaka sai baban ya ce aiko ba kai ne niyyar bayarwa ba ya za a yi in baka sadaka kana ɗana don haka ban amince da wannan sadaka da aka baka ba babansa sai ya tafi wajen asashi yaro sai ya tafi wajen manzo Allah sallama sai ya ce ya ma'aikin Allah babana ya ba da sadaka a masallaci kuma Allah ya tsaga da rabona ni aka ba wannan sadaka kuma yanzu ya tayar mun runtu a gida ya ce sai dai in mayar masa kayansa a ba wani miskini ni ban cancanci sadaka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira baban Yazidu yazo ya ce abinda Ma'anu ya faɗa haka ne baban ya ce eh haka ne ya ma'aikin Allah sai ya ce laka ma nawaita ya Yazidu wa laka ma akhafta ya Ma'anu sallallahu alaihi wasallama ya ce Yazidu abinda kai niyya kana da ladansa kai kuma Ma'anu abinda ka cafke ya zama naka ya zama naka wato wannan yana nuna kenan da Yazidu ya yi niyyar sadaka duk da sadakan nan ta fada hannun ɗansa bai hana Allah ya bashi ladansa na cikakke na sadaka ba to da wannan ne za mu fahimci cewa don ka ba da taimako a masallaci ko a makaranta ko a ko'ina ne ka nufi Allah maɗaukakin sarki to bai kamata ka juya kana gunaguni kana cewa ɗan masallaci suna cinye kuɗin sadaka ba ina ruwanka ko kuma ka rika bincike yaya abinda ka bayar ɗin nan ko an sai fetur ɗin ko abinda ka bayar ɗin nan ko an yi kaza kai fa za ka daina bayarwa don ka ga kamar anya ana abinda kake bayarwa dominsa kuwa in za ka yi ka yi domin Allah an yi abinda ka bayar dominsa ba a yi ba an cinye wannan duk ba naka bane wa innama li kulli mri'in ma nawa abinda kai niyya sakamakonsa kana da shi cikakke indai kai ma ba hasada zaka sa a cikin hidimar ba kamar yadda yazo a cikin wani hadisi ingantacce wani bawan Allah ne ya shirya sadaka da daddare ya fita zai bada sadaka sai ya danka a hannun wani mutum
ashe wannan mutumin barawo ne, sadaka kuma fa zakka mai nauyi, gari ya waye, labari ya shiga gari cewa jiya barawo wani yayi samuwa da daddare, an bashi sadakar dukiya ha'ila. Sai cece ku ce a cikin gari, sadaka kuma a wana ga wurtaccen barawo wanda ya ba da sadaka sai a kunnansa. Sai a cikin gari yake jin labarin ashe wannan sadakar da ya bayar da daddare a barawo ya bayar, sai ya damu, hankalinsa ya tashi, ya dauka bai dace ba, sai ya sake shirya wata sadaka domin ya dace, yana ganin waccar kan yayi asararta nan ma da daddare cikin duhun dare, saboda tsarkin niyya nan ma ya samu wata mata, sai ya danka mata yace aje a jalabta. Gari ya waye aka ce tab, wance jiya an mata sadaka, wance kuma karuwa fa, karuwa ce amma aka bata wai sadaka da daddare. Labari ya koma kunnansa, ashe bai dace ba a tsammaninsa ya bada sadaka a hannun karuwa. Sai ya sake shirya wata sadaka, karo bi bai dace ba, to na ukun nan sai ya yi taka tsantsan, da daddare ya sake fita, sai ya danka a hannun wani mutum, ashe wannan mutumin gawurtaccen mai arziki ne. Gari ya waye ce kaji wai wani ne jiya aka yi masa sadaka, a kara barna dawaki, in ba haka ba bai zai hada wani kuma da sadaka. Sai labari a kunnansa cewa sadakar jiya ma bai dace ba, ashe wannan sadaka a mai kudi ya bayar. To wannan ya sanya sai yana ji a ransa cewa sadakarsa guda uku gaba ɗaya mai dace ba bai yi sadaka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari cewa sai Allah ya aiko mala'ika, sai wannan bawan Allah ya mafarki da daddare, sai aka zo ake bashi labari cewa sadakar ka da kai ta farko ka danka a hannun ɓarawo, Allah ya karɓa, ya baka cikakken ladan sadaka, kuma wannan ɓarawo ta yi wannan sadaka ta taka da kai masa, ya zama ta gamsar da shi daga sata, saboda an bashi dukiyar da zai jajjare. Sannan kuma yayin da yake yawo cikin dare don ya yi ɓarna, ashe akwai bayin Allah masu yawo cikin dare don su yi alheri, wannan zai zame masa izina da wa'azi. Don haka bayan sadaka ma, to wannan bayan ladan sadaka ma, to kana da ladan shiryarwa kuma. Sannan haka sadakarka da ka danka a hannun karuwa, to wannan sadaka taka ta yi, domin ta yi wannan karuwa abin da ka bata ya wadatar da ita daga neman kuɗi ta hanyar karuwanci. Sannan haka sadakar da ka bayarwa mai kuɗi, ita ma wannan sadaka ta yi, domin ta yi wannan sadaka ta zama masa darasi, ta ja hankalinsa, ruwa da yake yi shi baya sadaka, baya kyauta, baya alheri, to ya san cewa akwai mutanen kirki waɗanda suke neman kyakkyawan lahira da arzikinsu. Wannan ishara ce zuwa ga cewa waɗannan mutanen guda uku, wannan sadaka ta canza musu hali daga yanayinsu mummuna zuwa yanayinsu kyakkyawa, tare da cewa wanda ya yi sadakar shi ba haka ya yi nufi ba, shi ya yi nufin miskini ne, mabukaci, tagajen ya taimake shi, amma tun da niyyar sadaka ya yi kuma lada yake nema a wajen Allah Maɗaukakin Sarki, to kuskurensa bai sa ya yi asarar niyyarsa ba, kamar yadda mumini yana iya niyya uzuri ya hana shi aikata aiki, wani ikon Allah ya hana shi aikata aiki kuma Allah ya rubuta masa ladan ya yi aikin tamkar, ladansa ya zama iri ɗaya da wanda ya yi aikin, kamar yadda ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna tafiya wani yaƙi, yake cewa inna khalfana bil madinati aqwaman ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al'udhu.
Yace a bayan mu a garin Madina mun bar wasu mutane, ba wata hanya da zamu shiga tsakanin duwatsu ita ce shi'b, ba wani kwari da zamu fada muna tafiya ko kwazazzabo face suna tare da mu. Habasahum al'udhu, uzuri ne ya tsare su, mana kasancewar uzuri ya hana su tafiya yaƙi ko na rashin lafiya ko na rauni tsufa, ko kuma uzuri wanda shari'a za ta iya karɓa kamar na rashin uzurin abin tafiya, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fama da su wajen kyakkyawan niyya da son tafiya yaƙi. Annabi sirra da amincin Allah sabbata gare shi yakan ba su hakuri, abin hawa ya ƙare, makamin da za ka riƙe ka tafi da shi wajen yaƙi ya ƙare, sulke da za ka saka don kariya da garkuwa ya ƙare. Don haka yanzu ku daga nan inan ku koma gida, ba za ku samu tafiya ba. Allah ta'ala ya ce laysa lil du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'alal ladina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله ينا يبون وأنم وأن دروني كو جنيا كو قاري وربزري يسا أكباس حقوري زاء تفياجي أما سوغا وندليلي دزي حنا ستفيا. النبي صلى الله عليه وسلم يتيد سو ويحقوري يزدك أبن دمكي دشينا تانا دي na tafiya ya ƙare, ku ku koma gida, Allah ya kai mu wani yakin ku sai ku je ku. Allah ya ce tawallau, sai su juya din, amma kuma idanuwansu suna zubar da hawaye saboda bakin cikin ba su samu abin da za su bayar gudummawa ta yaƙi ba, ko ta jini ko ta dukiya, sai su juya suna kuka. To Allah ta'ala ya ce waɗannan ba masu laifi bane ba. To ire-iren waɗannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uzuri ya tsare su, amma duk tafiyar da muke yi tare da su muke tafiya, ma salatna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana, babu wata hanya da za mu shiga ko wani jeji da za mu kurɗa face suna tare da mu. Da gangar jiki a'a, da niyya, gangar jikinsu tana Madina amma suna tare da mu da niyoyinsu, wanda yake nuna maka ashe kana iya aniya ta aiki idan Allah ya jarrabe ka da rashin aikata wannan aiki, ko da mantuwa ko kuma da bacci ko da jinya ko da rauni, sai Allah madaukakin sarki ya cika maka ladanka sakamakon niyyarka. Wa innama likulli imri'in ma nawa, haka yazo a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Idan bawa mumini yayi rashin lafiya ko yayi tafiya, to za a rubuta masa ladan aikin da ya kasance yana yi lokacin da yake da lafiya, za a rubuta masa ladan aikin da ya kasance yana yi lokacin da yake halin zaman gida, yanzu yanayin tafiya ya hana shi aiwatarwa, ko mai zumunci ne, yana da yawan zumunci, duk juma'a zai biye zumunci, zai je ga da marasa lafiya, zai je ya bada sadaka, yanzu juma'a ta yi baya nan yayi tafiya, to abinda duk ya saba yi a wannan rana za a rubuta masa. Ko kuma mai kiyamul laili ne, mai azumin yini ne, amma yanzu jinya ta sa bai samu dama yayi azumi ba, jinya ta sa bai samu dama yayi kiyamul laili ba, to za a rubuta masa abin da ya saba yi matakan lokacin yin yayi uzuri ya hana shi aikatawa. Wannan duka fa sakamakon kyakkyawan niyya, baka aikata aikin ba amma ladanka yana gudana. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake bambanta masu kyakkyawan niyya da masu mummunan niyya da marasa niyya,
idan sun hadu a farfajiya guda kuma wata musiba ta rutsa da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, za a yi wani lokaci da wata rindina ta ɗan ta'adda za ta dumfari ɗakin Ka'aba, yagzu jayshunil Ka'abata fa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, wata rindina za ta kawo farmaki wa ɗakin Ka'aba amma gabanin su cimma nasara Allah madaukakin sarki zai yanke ƙasa da su gaba ɗaya, tun daga na farkon su har na ƙarshen su za a yanke ƙasa su fada, sai labari sai dai a kiyama ahadu. Nana Aisha radiyallahu anha tace, ya ma'aikin Allah, haka za a rubza da su na farko har na ƙarshe, alhalin cikin su akwai wanda ba abin da yaje yi ba kenan, kuma cikin su ma akwai mai ƙetare hanya, kuma cikin su ba za a rasa ɗan kasuwa mai sayar da rake ko fiye wuta ko katin waya, fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita ce, na'am, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yuhsharuna ala niyyatihim, za a rukta da su gaba daya na farko da na ƙarshe har da mai tallar rakan, amma wajen tashi ranar alkiyama za a tashe su akan niyoyinsu, kowa niyyarsa za ta fishe shi. Don haka mumini ya kasance kullum akan kyakkyawar niyya. Idan ka zama mai kyakkyawar niyya, to niyya za ta kawo maka ladan aiki ko da baka aikata shi ba, musamman ga wanda ya saba yana aikata wannan aiki. Waɗannan dukkan misalsalu ne da suke gwada mana, suke ƙara fassara mana wannan hadisin, wa innama li kulli imrin ma nawa. Allah madaukakin sarki yana ba mumini sakayya akan niyyarsa, ko da ba aiki bai samu ba, matukar uzuri ne ya hukunta masa ainihin wato rashin samuwar wannan aiki. Kamar yadda a majalisin da ya gabata na yi ishara zuwa ga wani misali da malaman fiqh sukan ambata, mutumin da yayi niyyar wato alfasha, ya gama shirin alfasha ko ta chatting ko ta abin waya, ya gama tsara alfashinsa, ya tashi ya tafi garin da zai yi alfasha, ya kama daki yayi komai, ya je kuma yayi alfashar da wata mata, bai sani ba ashe matarsa ce da aka daura musu aure ba su hadu ba, ashe ita ma dama yar halkalla ce, suka hadu yayi alfashinsa kuma dama yayi aure, ya aure wata bazawara amma ba ta tare ba, kuma shi ma bai taba ganinta ba, sai aka yi dace ne ko rashin dace ogo, alfashinsa sai ta fadi a kanta. To kun ga a hakika matarsa ce, a hakikan al'amari matarsa ce, amma tunda abin da ya kawo shi alfasha ce, niyyarsa alfasha ce, to yana da zanubinsa na alfasha. Kasancewar matarsa ce, to wannan ba zai sa a yi watsi da niyyarsa ba, wa innama li kulli imrin ma nawa. Shi yasa malaman fiqh suka ce za a yi masa ta'ziri na alfasha, sai dai ba za a yi masa haddi ba saboda shubha, amma za a mata ta'ziri saboda mummunan niyyarsa. Ala ayyi halin, faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama, wa innama li kulli imrin ma nawa, sani dai kowane mutum yana da abin da ya yi niyya, ma'ana wajen sakamako, wannan ibara ce mai faɗin gaske, kuma cikinta akwai sauƙi ga dukkan mumini. Matuƙar niyoyinmu za su kai mu zuwa ga gaci, to wannan alheri ne a gare mu, Allah ta'ala ya saukar mana. Niyya kaɗai babu aiki ta kai ka zuwa ga gaci, to wannan ba ƙaramin alheri ba ne ba. Kuma ibara tana kwaɗaitar da mu mu kasance koyaushe muna ayyukanmu a cikin kyawawan niyoyi, kuma muna da wato kyakkyawar aniya a cikin zuciyarmu domin wato mu samu cikakken lada, sannan mu nisanci mummunan niyya a cikin ayyuka, mu nisanci mummunan niyya a cikin ayyuka, saboda niyya tana da tasiri ainu. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fasa kwai, tunda wannan batu ya biyo bayan hijira ne. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله malaman usul suka ce a yaya za a maimaita ibara guda biyu a waje daya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda duk hijrarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa ne to hijrarsa zuwa ga Allah da manzansa ne sai ya zama da sharadin da jawabin sharadin abu daya suka ce ba kome yake kawo haka ba wato illa bambancin dalili ma'ana kamar kace ne wanda hijrarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa aniyya niyatan wa qasdan wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi na kuma jaza'an wa thawaban wanda hijrarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa aniyyarsa yayi hijira ne zuwa ga Allah da manzo to hijrarsa wajen sakamako tana da sakamako irin hijirar da aka yi ta domin Allah tunda batun akan hijira ne hijira tana nufin kauracewa daga garin kafirci zuwa garin imani don tsira da addini wannan shi ake cewa hijira a mahanga ta addinin musulunci duk da mutum ya tashi daga garin su ya koma wani gari ko da wani irin dalili ne za a iya ce masa hijira amma a yare amma hijira a harshen shari'a sai in wanda ya bar garin kafirci ya koma garin imani don ya tsira da addininsa to wannan shine hakikanin wanda yayi hijira to kun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira daga makka zuwa madina wannan hijira daga makka zuwa madina a lokacin ta zama wajibi ga dukkan wanda yayi imani saboda tsangwama da rashin yiwuwar addini da aka yi fama da shi a garin makka a wancan lokacin addinin baya yiwuwa sai dai a goye shi kuma addinin musulunci bai dace da buya ba addinin musulunci yana tasiri yana da buwayar da ba karamin kaskanci bane a ce sai an buya a yi shi ku ji ba Allah ta'ala yana cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi Allah shine wanda ya aika manzansa da shari'a da kuma addini na gaskiya domin ya fifita shi akan dukkanin addini don haka addinin musulunci addini ne wanda yake mabayyanin addini madaukakin addini to idan mutum ba zai samu damar yin sa a yadda yake ba saboda ba za a bar shi yayi shi ba to wajibi ne ya tashi ya tafi yadda zai samu damar yayi wannan addini to ashe lokacin mu ya riga da ya kure na shiga magana hijira tuntuni karatun mu na minti 30 ne gashi har mun haura minti 30 don haka zamu datse daga nan sai Allah ta'ala ya kai mu zama na gaba sai mu karasa karatu akan abin da ya shafi hijira da ke cikin wannan hadisi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abu da muka yi daidai ya gafarta mana kurakurai wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته